Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. Inda a yau ma za mu ci gaba da duba batun gidan zakka na jihar Kano, wanda gwamnatin jihar ta yanka wani fili na gidan. Lamarin da majalisar da ke kula da gidan ta ce hakan bai kamata ba, saboda gidan zakka ba na gwamnati bane. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfili Hashim Gumel. A makon da ya gabata, mun dai je daga bakin sakataren majalisar kula da gidan zakka na Kano, Malam Kabiru Hanga, cewa tsohon gwamnan jihar Marigayi Abubakar Rimi ne ya bada wannan fili kyauta domin a gina gidan zakka a matsayin wakafi ko aikin samun lada, ta hanyar amfani da ginin wajen tara zakka da rabawa mabukata. Kuma al'umma suka taimaka wajen tara kuɗaɗen wannan gini ƙarƙashin kulawar majalisar malamai kuma dattawa domin gudanar da aikin karɓa da raba zakkar.
Gidan zakka gida ne na wato hubusi a matsayinsa kenan, wato matsayin wakafi yake. Da shi da masallaci duk kusan abu ɗaya ne, abu ne da aka yi shi aka miƙa cewa na Allah ne. Saboda haka duk wanda zai maganar ma yana da wani iko a wurin, to iko ne kurin na amana ta lokaci. Yanzu mu da muke riƙe da wurin a matsayin wato majalisar amana, umana wato wanda aka bai amana, ko wannan munin a hankali a hankali shi ma wataƙila zai tafi ibari, kuma wasu ma sun tafi sun bari, to haka abin yake. Amma dai abin nan yana nan na Allah ne, saboda haka ba na gwamnati bane, to kuma mu ma ba namu bane, na Allah ne. To wannan shine takamar mu cewa abin nan na Allah ne.
A zamanin mulkin tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau, lokacin da ya kafa hukumar zakka ta jiha, majalisar gidan zakka ta baiwa gwamnati aron wannan gida kafin ta nemi a dawo mata da kayanta don ci gaba da gudanar da ayyukan al'umma. Kwatsam sai ga hukumar tsara birane ta Kano ta fara yanka filin gidan zakka, lamarin da ya sa majalisar kula da gidan zakkar ta ruga wajen mai girma gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje, inda ta yi masa bayanin gidan zakka dalla-dalla.
To muka tafi wajen shi mai girma gwamna, muka zauna da shi zama biyu, muka ce mun yi mamaki jin wannan abu. Ga yadda muka yi a mutunce shekara 16 mun bayar gwamnati aro, kuma akwai sharaɗi ma cewa ma in za ta fita ma za ta gyaggyara mana wurin nan ta dawo mana da shi. Kuma sai muka ga kuma yanzu so ake ma a yanke wani abu a ciki, so aka ce a wannan ba za a yi ba. A gabanmu mai girma gwamna ya ba da umarni cewa an fasa ba za a yi ba. Sannan kuma wato muje mu kawo muje kamar yadda muka yi tunani na cewa za mu sabunta aikin gidan don a inganta shi. Madalla to yana so shi ma a kawo masa wannan shawarwarin domin ya ga shi ma me zai iya yi gudunmawa.
Ma'ana tsarin yadda ake so a fasa aiki.
Yawwa, to sai muka samu ƙarfin gwiwa.
Wannan fili ya yi ta ƙoƙarin tuntuɓar mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje, amma haƙar mu bata cimma ruwa ba. Saboda haka za mu ci gaba da gwadawa domin jin matsayar gwamnatinsa. Duk da yake a makon da ya gabata shugaban hukumar tsara birane Architect Suleiman Abdullahi ya ce ban samu umarni daga gwamna a rubuce ba kan dakatar da aikin filin gidan zakkar da suke. Kasancewar wannan gida ba mallakar mutum ɗaya ba ne, wuri ne da ake gudanar da ayyukan cigaban al'umma. To me haka yake nufi ga demokaradiyya? Masanin kimiyyar siyasa Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ya yi bincike sosai tare da yin rubutu kan wannan fili da ake takaddama a kai.
Ita kanta demokuraɗiyya, kamar yadda wani tsohon shugaban Amurka ya taɓa faɗa, ana sa rai ta zama wato tsarin gwamnati ne wanda al'umma suke da ruwa da tsaki, kuma ta zama al'ummar wato take wakilta kuma take yin abin da yake na amfanin al'umma ne. To a dalilin haka ne ai ake kafa dokoki din da za su yi wa al'umma aiki. Shi yasa din a dokar ƙasa aka ce wato duk abin da yake na al'umma ne, to yafi yana da fifiko akan abin da yake na ɗaiɗaikun mutane ne. Saboda haka a demokradiyance za ka sare cewa duk wani abu da wato a gwamnati za ta yi wajibi ne ya zamana ta fifita abinda na mu duka akan na ɗaiɗaikun mutane. Kowa ya san cewar idan hukumar kuraye birane taga ka ta san mai wani gini da ba daidai ba, alama ta farko da take sa maka ka dakatar. Alama ta biyu, in baka dakatar ba kar kai ka rushe. Idan ka ji rushewa, mataki na uku ta rushe da kanta. To amma sai gashi a magana gidan zakka da muke yi, ba a bi waɗannan matakan ba. Katangar da hukuma ta rushe ta gidan zakka sama da shekara 13 aka yi ta, ba ta taɓa nuna alama na cewar an yi ba daidai ba a rushe. Lokaci guda sai ta rushe a ko ina a duniya. Gwamnati tana da waɗansu da ake kira masu faɗa aji, har ana cewa har wata muhawara ake da ita a fannin wato gudanar da mulki, ilimin gudanar da mulki, cewa da masu mulki da masu faɗa aji wasu kafa ƙarfin iko. Mai mulki shine wanda ake gani a sarari yana sawa ayi ko ya hana a hannu, amma masu faɗa aji su ne waɗanda suke rufe ƙofa da mai mulki, su ba shi shawarwari. Kai wani lokacin ma a sarari masu ba da shawara da ake naɗawa, za a ga ana tsaka da taro sun zo sun wa shugaba raɗa, wani lokacin cewa sawa suke a yi wani abu ko a hana a wannan raɗar da suka yi, suna da wannan alfarmar. To daga cikin waɗanda ake kulle ƙofa da su a ko'ina a duniya in ana mulki, akwai dattawan cikin al'umma, suna ana kulle ƙofa da su ba da shawara na abin da ya kamata yi. To a maganar gidan zakka da muke yi, sai ga wasu dattawa fitattu waɗanda suke da alaka da addini, waɗanda kuma ba a san su da alaka da wata jam'iyyar siyasa ba, sun kulle ƙofa da ba wani ƙaramin ma'aikaci na gwamnati ko babban ma'aikaci ba, da gwamnatin. Domin mu a tsangayar abin nan gudanar da mulki, muna cewa gwamna shine gwamnati. Sun rufe ƙofa da gwamna, sun kashe magana, amma wasu jami'ai sun zo sun yi wani abu daban. To wannan rauni ne a harkar shugabanci da bai kamata a bari ya dore ba.
A tattaunawa da shi shugaban hukumar tsara birane ya ce ga abin da suka yi a hukumance kuma a rubuce suka yi su sun yi kenan, kuma sai dai idan watakila gwamnati ce ta ba su umarni na gaba. A wannan gabar me abin yi?
Abin yi gwamnati su sake rubuta wa hukumar Kano da cewar a wannan fidda fegunan da ake yi banda na gaban gidan zakka, shikenan a gayo a dai wannan da ake magana. Yauwa, amma a duk sauran wurare kuma da ake ta koke-koke shi ma da shawara ake nema, sai ce ba mutane za a sa a rediyo su ta raddi suna ta faɗar buƙaƙen maganganu ba, a ilmantar da mutane za a yi a kan muhimmancin matakan da aka ɗauka, da kuma nuna musu madadin wannan abin da aka yi ka abin da gwamnati take yi. Wannan ya kamata yi, amma sai ake yin abin kamar cikin fushi, cikin faɗa, cikin cewar kowa ma ya yi, mu ma yanzu daman mu ce dole sai mun yi, za mu yi abin da muka ga dama. Idan mun tafi wani in ya zo shi ma ya yi abin da ya ga dama, kuskure ne a harkar shugabanci.
Masu sauraro, wannan fili zai ci gaba da tabar gwamnatin jihar Kano, kuma kawo muku martanin gwamnatin a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Kwadi wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfili Hashin Gumal daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.